وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا أم أنا من غيسوة الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سجديا والله سبحانه وتعالى دبا مئكم هلركر وانا مجلسي مي البركة نا مسجد الصحابة wanda ke daura da sakatariya ta karamar hukumar Katagum da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wannan shine majalisi na 20 a wannan yammaci na Laraba 2013 ga watan Rabi'ul Awwal hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take daidai da 26 ga watan Agusta na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a sati biyu da suka gabata mun shiga babul mujahada amma kun da ya gabata mun shiga babul mujahada babin da yake kwadaitar da musulmi wajen jajircewa da kokari tukuru wajen ibada wa ubangiji subhanahu wataala wannan babi mun karanta ayoyi guda biyu da mawallafin wannan littafi ya bude babin da su ayo insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta uku dama kamar yadda tsarin mawallafin littafin yake a duk lokacin da ya kulla babi yakan kawo ayoyi karkashin babin da suke da alaka da babi din sa'annan kuma ya biyo baya da hadisai to amma kun da ya gabata mun duba fadin Allah madaukakin sarki wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kuma ka bauta wa ubangijinka har zuwa lokacin da yaqini zai zo maka yaqini kuma mun yi bayani kan cewar abinda ake nufi da yaqini shine mutuwa kamar yadda ayar alqur'ani ta tabbatar da haka din kuma hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fassara yaqini da mutuwa akwai ayar da Allah subhanahu wata'ala ke hakaito mana bayani kan yan wuta lokacin da suka shiga wuta za a tambaye su a ce ma salakakum fi saqar me sanya ku cikin wutan saqar wace amsa za su bayar su ce lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin wannan amsar da za su ba ubangiji kenan subhanahu wa ta'ala za su ce lam nakum minal musallin ai ba mu kasance daga cikin masu salla ba walam nakun nut'imul miskin kuma ba ma daga cikin masu ciyar da miskinai wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin sannan mun kasance muna kutsawa kan cece kuce da kila wa kala tare da masu cece kuce da kila wa kala ya tsaji ta jita wa kunna nukadibu biyawmi din, sa'annan kuma mun kasance muna ƙaryata ranar tashin alkiyama, hatta atana al-yaqin, har yaqini yazo mana ma'ana mutuwa, har mutuwa tazo ta riske su a wannan hali da suke ciki. Wannan ayar ta tabbatar da cewar ayaran alqur'ani idan an ce yaqini, yaqini na zuwa da ma'anar mutuwa. Sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ambaci mutuwa da yaqini cikin hadisin da Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda aka samo daga Ummul Ala, ɗaya daga cikin mata sahabbai, Allah maɗaukakin sarki yadda da ita. Take ba da labari cewar lokacin da Uthman ɗan Maz'un, Allah yarda da shi, ya rasu, shi ne farkon mutumin da ya fara rasuwa a Madina bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Mutumin da ya fara rasuwa shi ne Uthman bin Maz'un, shi ne farkon wanda aka fara burnewa a makabartar mutan baki, wacce ake kiranta da Baqi'ul Gharqaq, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ga Uthman bayan mutuwarsa gabanin ayi jana'izarsa. Sai ita wannan sahabiya da ake kiranta Ummul Ala tace rahmatullahi alayka ya Aba Sa'ib, rahamar Allah maɗaukacin sarki ta tabbata a gare ka ya kai Aba Sa'ib, alkunyarsa ce Abu Sa'ib. Tace fa shahadati alayka laqad akramaka Allah, shaidar da zan yi maka kai kan Allah ya karrama ka, kana cikin daula, kana cikin walwala, kana cikin ni'ima. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ma yudrike anna Allah qad akramahu, waye baki labari cewar lallai Allah ya karrama shi? Ta yaya akai kika sani? Ilimi ne na gaibu wanda Allah shi ya kadai ya bar wa kansa sani, sai wanda ya banka dewa cikin manzanninsa don ya nuna tabbacin gaskiyar manzancinsa. Ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqini, amma shi kam yaqini ya zo masa, ma'ana mutuwa ta zo masa. Ya ce wa inni la arju lahu al-khaira, lallai ni ina fatan alkhairi gare shi. Wannan darasi ne babba annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mata da ma sauran al'ummansa gaba daya, kan cewar ba a sheda ma wani da aljanna sai dai a ce ana masa kyakkyawan tsammani ko kuma kyakkyawan fata. Haka nan ba a sheda ma wani da wuta sai dai a ce ana tsorace masa. To amma wannan hadisi, babban abin da zamu dauka karkashin hadisin, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar shi Uthman yaqini ya zo masa, ma'ana mutuwa ta zo masa. To anan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kuma ka bauta wa Ubangijinka har yaqini ya zo maka, ma'ana har mutuwa ta zo maka. Wannan umurni ne Allah maɗaukacin sarki yake bawa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Sannan idan Allah ya bada umurni wa annabi, umurnin baya taƙaituwa da annabi sai in an samu dalili da ya taƙaita shi da wannan umur. Idan aka samu dalili da ya taƙaita annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan umurni, zai zama umurnin bai game har sauran al'umma ba, al'ummarsa kenan. Can da ya ce da ya ambato matattaki da Allah ya halatta annabi nau'uka daban-daban, wanda inda annabi yana so ya auri mata ɗari, duka an ba shi ƙofa, kuma har an bayyana masa nau'ukansu, wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika, har zuwa ƙarshen ayar Allah sai ya ce khalisatan laka min dunil mu'mini. Wannan fa hukunci yake banta gare ka banda sauranmu. Shi yasa idan aka umurci annabi da wani abu ko kuma aka hane shi da wani abu, idan ba a samu dalili da ya kebe shi da wannan umurni ko ya kebe shi da hannun ba umurnin zai game shi da al'ummar sa gaba daya saboda haka umurnin da Allah subhanahu wataala ya a wannan ayar cewar wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai tabautar ubangijinka ba kakkautawa ba ji ba gani har mutuwa ta zo maka wannan umurni bai takaita da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya shafe shi kuma ya game da sauran al'ummar sa gaba daya to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan umurni na Allah subhanahu wataala annabi ya zartar da shi annabi ya aiwatar da shi yayi tabautar ubangijinsa tukuru ba ji ba gani ba kakkautawa domin yakan tashi yayin sallah cikin dare kafafunsa su kumbura suntum saboda yawan tsayuwa ka kenan wannan umurni da ubangiji ya bashi wa'budu rabbaka ya cika umurnin sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba akan wannan yanayi har mutuwa ta zo ta riske shi sallallahu alaihi wa sallam sautari da dama matarsa ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita takan tausaya masa yadda take ga yana wahala wajen ibada ba kama kafar yaro ba kakkautawa babu hutu sosai yana huta amma ba sosai ba take ce masa me yasa kake takurawa kanka ka wahal da kanka da yawa gashi kafafunka har su kumbura kana sallah alhali Allah ya gafarta maka abubuwan da kai da ma wanda ba kai ba to ka kwanta ka huta ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ya Aisha afala akuna abdan shakuran ya Aisha tunda wannan ni'ima ce mai girma ubangiji ya mun na gafarta mun abubuwan da nayi da ma wanda ban yi ba to shin bazan yi ta gode masa ba in zama daga cikin masu godiya bawa mai godiya bisa ga wannan ni'ima mai girma bisa ga wannan gagarumar ni'ima sai ci gaba da ibada ibadar ma da yake yana daukar ta a matsayin godiya ce wa ubangiji subhanahu wataala bisa ga tarin ni'imomi da yayi masa waɗanda ba za su lissafu ba har zuwa lokacin da mutuwa ta zo ta dauke shi to kuma wannan tsari da annabi ya rayu a kai na ibada har mutuwa ta zo ta riske shi ba kakkautawa sauran annabawan Allah su ma akan haka suka rayu har suka mutu suka koma ga Allah annabi Isa alaihi salam yake bada labari na irin wasiyar da Allah subhanahu wataala ya masa yace wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma Allah madaukakin sarki ya mun wasici da sallah da kuma zakka matukar ina raye to kar in bar waɗannan abubuwa in rayu akan su har in mutu akan su to haka sauran annabawa suka rayu kan ibada wa Allah babu hutu ba randa za a ce yau kan bari in huta da ibadar nan babu wannan ko kuma yau na dan kosa bari in dan daga kafa kadan babu wannan a rayuwar annabawan Allah subhanahu wataala to umurnin nan da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama mu ma ya shafe mu mu yi tabauta ga ubangijinmu subhanahu wataala har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta riske mu babban abin da zamu dauka karkashin wannan ayar da muka karanta wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin zamu fahimci yadda ubangiji subhanahu wataala yake so bayi su kifi wajen yi masa ibada ba tare da kakkautawa ba har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta riske su wannan ita ce alakar wannan babi da wannan ayar tunda ayar tana mana umurni mu yi kokari mu tsaya tsayin daka wajen ibada har mutuwa ta riske mu kuma dama babin ya kunshi kwadaitarwa kan kokari da jajircewa da dogewa wajen ibada da kuma ayyukan alkhairi aya ta gaba yace wa qala ta'ala واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا cikin suratul muzammil واذكر اسم ربك wannan shi ma umurni ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma bai kebanta da shi ba ya game sauran al'ummar sa gaba daya Allah ya ce واذكر اسم ربك kuma ka ambaci sunan Ubangijinka. Wane irin ambato ne anan Allah madaukakin sarki ke umurtar Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ga Ubangijinsa? Malamai suka ce duk wani ambato da ka sani wannan umurni ya shafe shi, wannan umurni ya game shi. Ambatan Allah na karanta Alkur'ani, karanta Alkur'ani ambatan Allah. Walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kuma waɗanda suka yi imani waɗannan zukatun suna samun nutsuwa, suna samun kwanciyar hankali, su samu nishadi da walwala da ambatan Allah subhanahu wataala. Ala usaurara bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da ambatan Allah ne zukatu ke samun nutsuwa. Da ambatan Allah ne zukatu ke samun nutsuwa. Kenan duk inda mutum ke neman nutsuwa ya shiga ambatan Allah, anan ne ake samun cikakkiyar nutsuwa. Ba a yawan dukiya ba, ba a mulki ba, ana samun nutsuwa ne cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. To anan da Allah madaukakin sarki ya yi umurni a ambace shi, malamai suka ce kowane irin ambato, mafi girma kuma daga cikin Alkur'ani. Wani zai iya maka sati bai karanta Alkur'ani ba, wani kuma zai yi wata, wani kamar in ka tambaye shi ba zai tuno yaushe rabon da ya karanta Alkur'ani, ba zai iya tunowa ba. To ƴan uwa, dole mu rayu cikin damuwoyi, damuwoyi na zuci, damuwoyi na abun masarufi, damuwoyi na harkokin yau da kullum. Saboda me? Saboda mun ajiye ambaton Allah a gefe, Allah shi ma sai ya ajiye mu a gefe. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, rayuwar da mutum zai yi wata iriyar rayuwa ce maras daɗi. Kuma du walwala da yake cike na dukiya, kawai kai ne a ida kake gani, amma shi ya san me yake ji a cikin zuciyarsa. Yanzu ƴan uwa, ku ɗauki babban misali. Galibi manya-manyan ƙasashe na Turawa da suka ci gaba, irin su America, irin su Ingila, Poland, Faransa da makamantansu, ai ana ganin su a duniya mutane ne masu ƙarfin tattalin arziki. Sa'annan kuma waɗanda suke ƴaƴan waɗannan ƙasashe sun fi ƙarfin bukatunsu. Amma haka za ka ga mutum ya zo ya hangin ɗin kansa, ya ɗauki bindiga ya harba kansa, ya harba ma babansa, ya harba mamansa, ya harba kansa, saboda ƙunci da yake ciki na zuci. Ya rasa nutsuwa, ya rasa kwanciyar hankali, kuma ya rasa ina zai je ya samu. Za ku gansu a gabar kogi suna ta neman nishadi, amma ba su samu ba. Su yi tsirara, suna ga kamar nishadin da walwalar a cikin tsiraicin ne, ko kuma su je su shiga ruwa, jikinsu ya yi sanyi, suna ga za su samu sassauci ko walwala ko jin daɗi ko kwanciyar hankali, amma duk babu. Sun batta cikin musulunci, cikin musuluncin ma cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. To hatta kai ma musulmi, ba za ka zauna lafiya ba cikin walwala da kwanciyar hankali idan ka kauracewa ambatan Allah. Za ka yi rayuwa maras daɗi, komin kuma wadatarka, komin matsayinka, komin mulkinka, rayuwar kawai duk wanda ya ganka ya san kana yin ta. Kenan duk wanda yake neman ya dace da kwanciyar hankali, ya samu cikakkiyar nutsuwa, ya samu cikakkiyar walwala, to ya duƙufa, ya taƙarƙare da ambaton Allah mafi girma daga ciki kuma Alƙur'ani. Wallahi duk wanda ya rungumi Alƙur'ani ba shi da damuwa a wannan rayuwar da muke ganinta. Duk wahalhalu da za ka ga mutane na ciki, duk ƙunci da za ka ga mutane na ciki, shi za ka gansa cikin walwalarsa, za ka gansa cikin nishaɗinsa, zaka ganshi cikin kwanciyar hankalinsa saboda yarun gumi abin da ke gadarwa bawa nitsuwa da kwanciyar hankali ambatan Allah mafi girma daga cikin Al-Qur'ani to anan rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mu bayinsa gaba daya ya nusar da mu abin da za mu yi amfane mu tun a duniya shine ambatan sa duniya ambatan Allah wallahi ba shi da damuwa in ka ambata Allah Allah zai ambace ka fadkuruni adkurkum ka'ida ce ta ubangiji duk lokacin da bawa ya ambace shi shi ma zai ambaci bawa duk lokacin da bawa ya kiyaye shi shi ma zai kiyaye bawa ihfazillaha yahfazka to wannan na nuna mana rahamar ubangiji gare mu tausayin ubangiji gare mu jin kan ubangiji gare mu subhanahu wata'ala abinda zai amfane mu ne amma yake umurtar mu mulazumce shi shi yasa ya jinjinawa masu ambatansa akan kafafunsu yana tafi zai tafi go yana tafi akan kafarsa zai tafi gona na ambatan Allah Allah ya jinjinawa irin waɗannan mutane zai je kasuwa yana ambatan Allah a motarsa yake yana tuki ba dogon tunani yake ba mara ma'ana galibi zaka ga mutum idan yana tafi a mota koda ba shi yake tukin ba tafiyar da ake awa biyu awa uku ko hudu sai kaga ya lissafa wannan ya lissafa wancan lissafi mara ma'ana ya saka wannan ya kwance ya saka wannan ya kwance to kai ta ambatan Allah mai ka fita ka shiga mota zaka bauci ta ambatan Allah karanta alqur'ani yi istighfari yi haylala yi hamdala ka samu matsayi ka samu kima gurin ubangiji Allah ya sahhale maka tafiyarka ya sanya albarka cikin tafiyar ga sunan ambato ba iyaka ka karanta qur'ani ka gaji duƙufa da neman gafara ai da mamu masu sako ne kullukum khata'un dukkan mu masu sako ne kai ta astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga su dai kalmomi ne wanda ba su da nauyi wajen furtawa a fatar baka khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim suna da matsayi mai girma a gurin ubangiji subhanahu wataala furta su ba wahala suna da saukin furtawa akan harshe ababan so ne gurin mai rahama gurin Allah subhanahu wataala dume fadin su shi ma zai dace da soyayyar ubangiji sannan kuma suna sa ma'auni yayi nauyi yanzu ne ma'auninka zai yi nauyi da lada sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga ka takarkare da yin wannan kana cikin mota ko kana zaune a office ɗinka aiki yayi karanci ba abun yi ko kana zaune a rumfarka ko a shagonka aiki yayi karanci ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ababan so gurin ubangiji masu nauyaye ma'auni ga irin su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya fade shi a wuni sau 100 kawai an gafarta masa zanubansa gaba daya walau kanat mithla zabadil bahr ko da zanuban nan nasa yawan su sun kai yawan kumfan kogi duk an gafarta masa inji annabi sallallahu alaihi wasallam فَإِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوَتَرِ وَاهِرٌ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سَوْدَرِ كَمَا كَانَ تَبَاوَى تو غاسنن با اياكا امباتن الله مراسا ايا وندا باوا idan yayi tai yana samun kima da matsayi da daraja gurin ubangiji da soyayya a gurin ubangiji da daukaka a gurin ubangiji kuma zai ƙara samar masa da nutsuwa ta zuci sautari da dama mutane sukan same ni koke-koke iri-iri ba so ɗaya ba an sha samu na da koke wannan ya same ni ya ce ni kawai ina tafiya sai in ji zuciyata tana tsinke kuma ban san dalili haka shi ma wancan din yazo shigan kokawar da zai yi ke yace shi kawai sai ya ji kamar hankalinsa yana tashi ransa na baci mene mecece mafutar to galibi ire-iren waɗannan idan ka ba su shawari sai su ga kamar abin yayi kada wani babban abu suke so a musu ka ce mutum da kake ta istighfari insha Allah za ka samu nutsuwa ta zuci kai ta karatun alqur'ani ka kiya zikirin safe da yamma za ka samu nutsuwa ta zuci zai amsa maka amma a fiskar sa kana gani ka san bai nutsu ba da amsar da ka bashi akwai wata baiwar Allah a garin nan da aka bata number ta tana cikin tashin hankalin kuma na rashin nutsuwa ta zuci tace in tana zaune haka kawai sai ta ji gabanta na tsinkewa kamar wani abu mummuna zai faru da ita ko bacci take gabanta sai tsinke sai ta farka a kirgice haka idan gurin aiki ta tafi ba ta da nutsuwa kuma in aka je aka gada bifin ta sai a ga jinin ta to ta kasa gane mecece matsala nace to ki rungumi Qur'ani ita karanta Al-Qur'ani tare da tintintini da tadabburi da lura da ma'anonin ayoyin da kike karanta sannan ki kiyaye zikirin safe da yamma sannan kuma a duk inda kike in ba abin da kike ki ta ambaton Allah ki ta su subhanallahi bihamdi subhanallahi al'azim su astaghfirullah na gaya mata wannan to tun daga nan kuma bata sake kira ni to da yake ina da number ta bayan wata ɗaya sai na kira ta muka gaisa sai na ce ya yanayin da kike ciki ta ce Allah da ikon sa wallahi ya ta na ce ba abin da kike ji ta ce kwata-kwata yanzu babu sai na batta bayan wata uku sai na sake kiranta na ce ya yanzu ta ce ai ni kan ma malam ba dan ka kira ba rana manci na ce to alhamdulillah kuma tun daga nan har kawo yau kusan shekara biyu bata sake kira na ba kaga alama na nuna ta samu mafita to duk wata matsala ta zuciya mafitan na cikin ambaton Allah subhanahu wataala galibi da zaka ga ana kamuwa da cututtuka na zuci gafa maganin fa ambaton Allah shine magani cewa da Allah ya walina zilu min alqur'ani ma huwa shifa'u kaga yana daga cikin shifa'in ambaton Allah musamman karatun alqur'ani to anan Allah subhanahu wataala na umurtar mu mu yi abin da zai amfane mu tun anan duniya shine ambaton sa kuma ya amfane mu ranar gobe kiyama duk da cewar umurnin wa annabi ake yi wa amma kamar yadda muka yi bayani a baya bai takaita da annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda ba a kebe shi da umurnin ba Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lallai cikin halittar samai da kasai da yadda dare da wuni ke sassabawa akwai ayoyi akwai abun daukan izina akwai abun lura li ulil albab ga masu zurfin tunani masu zurfin hankali su wane ne waɗannan waɗanda Allah ya kira su masu zurfin tunani masu zurfin hankali nan yabo ne ubangiji ya musu Allah madaukakin sarki yace alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi daga cikin siffofin waɗannan bayin Allah nagartattu masu tunani masu nazari mai kyau da hangen nesa yadhkuruna Allaha qiyaman suna ambaton Allah akan kafafunsu suna halin tafiya suna ambaton Allah bakin su bai bushe ba da ambaton Allah wa qu'udan suna zaune suna ambaton Allah ba ambaton mutane suke saboda ambaton mutane cuta ne ambaton Allah kuma waraka haka ibnul qayyim ya faɗi cikin littafin sa adda'u waddawa a zauna ana ambaton mutane ayi da wannan ayi da wancan a dauko chapter wannan a dauko chapter wancan wannan cuta ce cikin al'umma a yayin da kuma ambaton Allah subhanahu wataala yake a matsayin waraka da magani ga duk wata cuta da ka sani. Wa ala junubihim, kuma suna ambatan Allah subhanahu wata'ala, suna kwance kenan a kowane lokaci, suna cikin ambatan Allah. Akan kafafunsu suna tafe, suna cikin ambatan Allah. Suna zaune, suna cikin ambatan Allah. Suna kwance, suna cikin ambatan Allah. Wani dattijo cikin sahabbai ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, an saukar mana da kaza, an saukar mana da kaza, an ibadun sun yi mana yawa, babu wani abu ne da za a bani mai sauki da zan nayi samu lada mai tarin yawa. Annabi ya ce akwai. Ya ce menene? Ya ce la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi azza wa jalla, kar harshenka ya gushe yana danye shatab wajen ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambatan Allah ba abu ne mai wahala, ko karamin yaro zai iya yi. Kawai dan bude baki za ka yi ka ambaci Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah. To anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurci Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da al'ummarsa kan ambatansa, wadhkur isma rabbika, kuma ka ambaci sunan Ubangijinka, saboda amfanin da ke tattare da ambatan sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Umurni na biyu ya ce wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal, ma'anar at-tabattul shine ka yanke daga duk wani abu ka kifi wajen ibada wa Allah. Wannan ita ce ma'anar da malamai suka ba wa at-tabattul. Mutum ya dukufa, ya yanke daga komai, ya dukufa wajen ibada wa Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi yasa akwai matar da za ku ji ana kiranta imra'atul batul. In an ce imra'atul batul, ita ce wacce bata yi aure ba, kawai ibada take. Shi yasa aka kira Maryam da batula, mahaifiyar Annabi Isa. Ba taba aure ba a duniya, kuma ibada ba kama kafar yaro, ba dare ba. To sai aka kira ta da albatul, ma'ana wacce ta yanke daga duniya take fuga ga ibada. Shine umurnin da Ubangiji yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama anan, yace wa tabattal ilaihi tabtila, ka yanke daga al'amuran duniya ka kifi ga ibada matukar kifuwa, ka koma ga Allah madaukakin sarki kai ta neman yardarsa. To anan dan uwa, wataƙil wani ya ce to in an ce ka yanke daga komai, to ina za ka samu abin da za ka ci? Ba za ka fita neman abin da za ka ci ba, kai da iyalai, abin da za ka rufa wa kanka asiri. Bisa ga rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, gabanin ya ba da wannan umurni, sai da ya ba da umurni a fita a nemi abin da za a ci. A fita a nemi abin da za a rufa wa kai asiri. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Ai sai da wacce ayat ta zo sannan wannan ta. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sai aka ce me? Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Kaga sai da aka fara ma da wancan din na duniya, sannan aka zo da bayani akan na lahira. Kuma dalilin da yasa aka biyo da bayani kan na lahira, kar bawa ya ji Allah ya ce ka ɗauki lokaci mai tsayi kana je ka dawo wajen neman duniya, ka ɗauka kawai iya abin da ake bukata daga gare shi kenan. Inda an ce inna laka fin nahari sabhan tawila, kana da kai kawo mai tsayi na neman abin da zaka rayu da shi a wuni, sai mutum ya ɗauka tun daga fitowar alfijir ko fitowar rana har rana ta faɗi, kawai ya je ya ta faɗi tashi yana ne. Mutum kan ya ɗauki wannan. Shi yasa Allah biyo baya da wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, shine wannan sai ya daidai da faɗin Allah, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wato ana balance, kar mutum ya kifu ga neman duniya kwata-kwata lahirarsa, kuma babu wani rabo da yake bi masa. Ko kuma mutum ya kifu ga neman lahira, duniyar kuma ya jibge ta, to ina zai samu abin da zai ci? Hakan ba tawakkali bane. Allah baya ruwan abinci daga sama. ai ce wai walladina jahadu fina lanahdiyannahum subula, ayar da muka karanta makon da ya gabata. Sai kai sai Allah ya datar da kai ya maka tawfiki ya buda maka ya yassare maka ya albarkaci abin da kake yi. Kenan ba a son ci ma zauni, ba a son wanda zai nada kafa ya ce yana jira Allah ya kawo masa. Ka tashi ka nema sai ka cikin neman ka ji cewar ba neman bane zai sa ka samu, Allah ne zai buda maka samu. Kamar yadda Bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu. Kenan ba a zafin neman zaka samu ba, a kai dai neman naka ka rike sababi ne, amma ka san Allah ne zai kawo maka, Allah ne zai baka. To a nan gurin da aka ce wa qurisma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, ana so a ja hankulan mu cewar kar mu kifi ga duniya gaba ɗaya. Mun ji an ce inna laka fil nahari sabhan tawila, tawilan nan mai tsayi kar ka dauka duka wuni gaba ɗaya, in je kawai ina ta wahala na neman duniya, in dare yayi na gaji kawai sai in kwanta bacci. Da yawa kuma haka rayuwar galibi al'umma yake a yau. Mutum zai fita tun farar safiya yana neman abin da zai rayu da shi, ba shi zai kakkauta ba sai duhu ya shi, wani ma sai dare ya tura. Daga nan kuma ya gaji ya je kwanciya zai, gobe ma haka ji sai zama rayuwar tasa duk ta kare a neman duniya. Lahira safa ba ta da rago, kaga wannan an yi asarar rayuwa. Ai ba dan haka aka halicce mu ba. Sai mutum ya zamanto ya balancing, kowanne ya bashi haƙƙinsa. Lahirarsa ya bata haƙƙinta, duniyarsa ya bata haƙƙinta. To wannan shine yayi babban rabo a duniya, kuma shine zai ga albarka cikin abin da yake nema, kuma shine Allah madaukakin zai sarki zai datar da shi ya amfana da abin da yake nema. Sautari da dama zaka ga waɗanda suka kifi ga duniyar ba ruwansu da lahira, sai kaga bauta suke wa duniyar. Kamar ya bauta yanzu abin da yake tarawa shi kansa ma ba zai iya ci, shi kansa ba zai iya amfana da shi ba, balle wani ya amfana da shi, sai zama yanzu shi bawa ne na dukiyar. Ba wai dukiyar ba ce take masa hidima, shi yake wa dukiyar hidima, shi yake wahala wa dukiyar, ba dukiyar ba ce take masa wahala. To wannan babbar jarrabawa ce da Allah zai yi wa bawa, a yayin da bawa ya jibga al'amarin Ubangiji ya jibga lahira. Allah zai haɓaka dukiyar, amma kuma ba zai bashi daman jin daɗi da dukiyar ba. Allah zai bunƙasa masa dukiyar, amma za ta zamanto masa jarrabawa mai girma a duniya. Sai ka ga ɗan abin da zai sa a bakinsa ma ba zai iya sana ba, kuma miloniya ne, balle ya yi ma wani. Kaga wannan babban jarrabawa ce. Saboda haka dole ‘yan uwa ya zamanto kowane ɓangare mun ba shi haƙƙinsa. Rayuwarmu ta duniya mun ba ta haƙƙinta, rayuwarmu ta lahira ita ma mun ba ta haƙƙinta, ba mu tauye mata. To a nan ne sai ka ga rayuwar ta yi wa bawa da. To a nan Ubangiji subhanahu wa ta’ala da ya yi wannan umarni wa annabi sallallahu ta’ala alaihi wa alihi wa sallama, babban abin da za mu fahimta, ana so kamar yadda za ka nemi duniyar ka tukuru, to ka nemi lahira ka ma tukuru. Tunda Allah ya ce wa tabattal ilaihi tabtila, ka yanke daga al'abubuwa, ka yanke daga hulɗa, ka yanke da shige daga fushi, daga shige da fice, ka kifi kan ibada wa Ubangiji. Shine Allah ya ce fa idza faragta fansab, wa idza faragta fansab, idan ka kare da hulɗa da shagulgula na duniya fansab, ka kifi wajen ibada wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shine umurnin da Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Kenan wannan ayar tana zaburar da muminai su yi ibada yadda ya kamata, ba kama kafar yaro kamar yadda suke neman duniya yadda ya kamata, ba kama kafar yaro. To ibada kama in ka zo kar ka yi sakwa-sakwa, ka yi ta da gaske kamar yadda kake neman abincinka da gaske, ita ma ka yi ta da gaske. Sai aya ta gaba faɗin Allah maɗaukacin sarki, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Wannan ayar ta game duk wani alkhairi da ka sani, sa'annan kuma ta game duk wani sharri da ka sani. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, aya farko ta game duk wani alkhairi da ka sani, duk wani abu da bawa ya aikata na alkhairi, komin kashinsa ko bai da ƙwayar zarra ne, za a kiyaye masa wannan abin zai gan shi. ya kwayar zarra yake. Malamai suka ce kwatancan yadda kwayar zarra yake shine ka zo ka samu kura a saman kasa ka hura ta tashi, to dan kwayan da dan kwayoyin da suke tashi daga wannan kura su ne kwayar zarra. Yanzu lokacin da kura ta taso zaka iya kamo ɗaya daga ciki? Ba za ka iya ba. Ko da zuba yayi a guri ba za ka iya cewa bari in ɗauki ɗaya daga ciki ba. Ko kun ga saboda me? Saboda ƙanƙantarsa. To wannan shi ne malamai suke bayyana a matsayin ƙwayar zarra. To ko da da girman wannan ƙwaya na ƙura ta aikata alkhairi za ka ga abin kaza a kiyaye maka shi, ba zai tashi a tutar babu ba. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ كُودِي دَقْوَايَ الزَّرَّةِ هَكَنَنْ كُمَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ كُودِي دَوَنَّنْ قَوَايَ الزَّرَّةِ كَأَيْكَةَ شَرُّ زَأَكِيَ مَكَ أَبُنْكَ زَاكَ ذَنْشِ وَنَنْ يَنْقُوَا مِيكِ إِذَنْ هَرْ أَكَتِي أَنْكِيَا يَوَ مُتُنْ قَوَايَ الزَّرَّةِ نَعَبُنْ دَيَا أَيْكَتَانَ أَلْكَيْنِ ko kuma abin da ya aikata na sharri. Wannan yana nuna waɗanda suka fi ƙwayar zarra min babu aula. Ina fata an gane. Saboda ai ƙwayar zarra ita za ta fi wahalar kiyayewa. To in har ita da ta fi wahalar kiyayewa an kiyaye maka ita, to wata wacce ba ita ba wacce ta fi ta girma ita ta fi cancanta a kiyaye maka. Wannan yana nuna ba wani abu da za a bar maka cikin ayyukan da ka aikata, sawa'un na alkhairi ne koko na sharri. Wannan jan kunne ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala gare mu bayinsa, mu yi ƙoƙarin yawaita alkhairi saboda ranar gobe kiyama za mu gansu ga su nan. Mu taƙaita wajen aikata sharri saboda in muka aikata su ɗin ma ranar gobe kiyama za mu gansu ga su nan. An kiyaye mana su a cikin littattafanmu, littafin alkhairi duka alkhairan da kai za a kiyaye maka a ciki, littafin sharri duka alkhairan da kai za a kiyaye maka. Za ka gani kuma ranar gobe kiyama duk abin da mutum yayi tun daga A har Z har ranar mutuwarka ko shekara 100 kai, duk abin da kai cikin wannan shekara 100 za a kiyaye maka na alkhairi gashi nan, na sharri za gashi nan za a bude maka gashi nan kana ganin su. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaru wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ranar tashin alkiyama ce. Tajidu kullu nafsin, kowace rai da ka sani, duka ƴaƴan annabi Adam duka ba a ware ba, shi yasa Allah ce kullu nafsin ma amilat min khairin, za ta samu abin da ta aikata na alkhairi duka gashi nan. Wa ma amilat min su, wanda ta aikata mummuna ma duka gasu nan za a zo mata da su, gasu nan za ta gansu kan idanta. Za ta so ina ma a ce akwai rata mai girma tsakaninta da waɗannan ayyukan ba a nuna mata su ba. A gabawa in ya san da wannan sai taƙaita sharri ya yawaita alkhairi, saboda duk abin da ya aikata zai same shi gashi nan za a zo masa da shi. Wa wajadu ma amilu hadira, mutane za su samu abin da suka aikata an halarto musu da shi gashi nan, Ubangiji ya kange musu shi, ya kiyaye musu shi. Wannan ayoyi guda biyu cikinsu akwai kwaɗaitarwa wajen aikata ayyukan alkhairi da kuma tsawatarwa wajen aikata aikin sharri. Ɗaya daga cikin Yahudawa da Musulunta wanda ake kiransa Ka'abul Ahbar ya ce akwai wasu ayoyi guda biyu da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun iyakance duk abin da ke cikin At-Taura da abin da ke cikin Injila da abin da ke cikin Suhufu Ibrahim da Musa. Yace su ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yace nan duka sun iyakance abin da ke cikin At-Taura da abin da ke cikin Injila, shi kuma ya san waɗannan littattafan tunda ba Yahude ne Musulunta. Ibn Kathir, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama, ɗaya daga cikin manyan malamai na tafsiri na Al-Qur'ani mai girma da ya zo tafsirin wannan aya, sai kawo hadisin da Imamu Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa cewa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kiransa Sa'atu bin Muawiya ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya karanta masa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai ce wai 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 yace to ko baka karanta mun komai ba ya rasulullah daga cikin alqur'ani sai waɗannan ayoyi guda biyu sun ishe ni ko ban saurari wani abu daga alqur'ani ba sun ishe ni tunda nusarwa ake da kuma tsawatar duk wani alkhairi da ka sani in dai kai zaka ganshi ranar gobe kiyama haka duk wani sharri yace to waɗannan sun ishe ni Ibn Kathir ya kawo hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara ku sanya wa kanku garkuwa da shamaki daga wuta ku tsoraci wuta ku guje wa wuta walau bi shiqqi tamratin koda da rabin dabino rabin dabino ai ba na abu bane da ya taka karakare to mutum ya sa wa kansa shamaki da wuta da rabin dabino ma'ana komin kashin abun da zaka yi na alheri karkare na shi saboda faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ko rabin dabino ka dauka ka bada sadaka ko naira biyar ai shine kudi mafi kashi karkare na shi saboda me
sadaqatun sadaka ko da da ita kaga ita ma ana ganin ta banza arene amma tana da kima duka wannan ya fito da faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da aka samu daga ummuna aisha Allah ya da ita yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an karkarena aikin alkhairi komin kashinsa karkare na shi walau an talqa akaka bi wajhin talike ko da ka haɗu da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma alkhairi ne karkare na zai shiga karkashin faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai ganshi ka haɗu da ɗan uwanka ka masa murmushi ka sake masa fuska wannan alkhairi ne to karkare na ina ga ƴan uwa za mu tsaya a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa ayoyi guda biyu da suka saura mana abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh